赚钱，我还是用工作才去的。
Yana ba da amsa ne gwargwadon halin da ya sani, wato na shi ne tambaya ɗin. Sai kalli halin wane yana buƙatar wani abu na zikiri, sai ce masa ya yi zikiri. Kamar da wani ya zo wurinsa ya ce ausini, sai ce da shi la ya zalo lisanuka rabban min zikirillah. Kada harshenka ya gushe yana danye da wato zikirin Allah, ma'ana a kowane lokaci ya zama harshenka akwai zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga wannan wasiya ce, cewa ai masa wasiya sai a ga masa wannan. Ga wannan shi kuma da ya zo yin sai ai masa wasiya, sai aka ce la taqrab. To malamai masu ra'ayin farko sai suka ce wannan tanawu'in bambanta wajen amsar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kalli halin na farko, cewa yana da buƙatar ko yana sha'awar yawan yin zikiri, shi yasa ya bashi wannan amsa. Shi kuma wannan ko yana da yawan fushi, sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan amsar, cewa don ta masa amfani ya takaita fushinsa. Wannan ra'ayin farko kenan a gun malami. Ra'ayi na biyu suka ce wannan amsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bambanta ne saboda yana sha'awar halayen kirki su yawaitu a cikin ɗabi'un musulmi, a cikin wasiyoyin da yake musu. Shi yasa yau idan ya faɗi wannan ya gaya ma wani, to gobe idan wani ya zo yana neman wasiya sai a gaya masa wani abu daban, dan an san shi ma ba shi kadai zai amfani da ita ba, zai gaya wasu ne, sai ya zama cewa halaye da ɗabi'u na alheri sun tattaru dai a cikin wannan al'ummar sun yi yawa. Wannan shi ma wata fahimta ce ko wani tafsirin ne da malamai suka bayar akan bambancin da ake samu na waɗannan wasiyoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da fatan an fahimci abin. A wannan hadisin ya nuna mana cewa idan aka nemi mutum ya yi wasiyya, ana so ya yi ijtihadi, ya ba da wasiyyar da za ta zama mai amfani kuma ta zama jami'a, wato ta haɗa babi da yawa. Kamar yadda dama mun san maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana siffanta su da cewa jawami'ul kalim ne, wato kalmomi ne ko maganganu ne da suka haɗa ma'anoni masu yawa, duk da cewa lafuzan su kaɗan ne. To akan so ya zama wasiyyar da zaka ba mutum, da mutum zai zo shi da Allah kai min wasiyya, ina na zo ne na yi tattaki, na zo gunka, da Allah kai min wata nasiha, kai min wa'azi. Magabata sukan yi irin wannan a da, salihan bayi zamanin tabi'ai. Mutum sai ya tattaki ya je gidan wani masoyinsa, abocinsa, salihin mutumin kirki, ya ce na zo ne da Allah, ina so kai min wasiyya da alheri, kai min wa'azi, ka gaya min gaskiya abinda ka sani marar kyau nawa don in gyara. Saboda wato ƙoƙarinsu wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bin wannan addini da kuma tarbiyyantuwar da suka yi da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa so a ce daidai da rana ɗaya sun kauce daga ɗabi'a irin ta manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Don haka ana so idan an zo gurinka ana neman ka ba da shawara, ka ba da wasiyya, ka yi wa'azi, to ka haɗo kalmomi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke suna da ma'anoni da yawa. Kalmomi kaɗan ka faɗa wa mutum yadda nan da nan zai tashi ya tafi ba tare da ka ja lokaci mai yawa ba, sannan kuma ya zama ma'anonin da suke kunshe a wannan kalmomin kaɗan ɗin, to ma'anoni masu yawa. Allah ya samu dace. Faɗinsa da ya ce anna rajulan, cewa wani mutum, kun ga nan rajulan aka ce, ba cewa aka yi anna fulanan, cewa wani mutum da sunansa kaza, a faɗi sunansa a ce wane ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa aka yi anna rajulan, wani mutum. Ibn Rajab al-Hanbali a cikin sharhinsa na wannan hadithin ya ce, yana ana tsammani wasu malamai sun ce wanda ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan shine Abu Darda, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Uwayna bin Amir, shine ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce yayi masa wato wasiyya. Suka ce wannan shine dalilin da yasa ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam, cewa Abu Darda ya zo ya ce da shi, dullani ala amalin yudkhilni aljanna. Sun ce asalin maganar kenan, cewa ka shiryar da ni, ka gaya mini wani aiki wanda in na aikata shi zan shiga aljanna. Sai ya ce masa la takbar, ma'ana kada kai fushi, ya maimaita shi ma ya maimaita. Wannan ya zo, riwayar ta zo a wani, a wata riwaya ba ta Bukhari ba, dangane da Abu Darda'i. Shi yasa sai wasu malamai suka ce asalin wancan kissa ce aka bayyana sunan a wani wurin, anan ba a bayyana ba. Ina fata mun gane. Wasu kuma suka ce a'a, akwai wani bawan Allah a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da yake wasu suna da kokonto a koko a wato kokonto akan ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai gan shi ba, ana ce masa Jariya ibn Qudama. Wasu suka ce shine yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wato wannan wasiyya. Ala ayyi hal, babban abin da yake da muhimmanci a cikin wannan, ko wane ne ne sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yayi masa wasiyya, kuma yayi masa wannan wasiyya wato mai daraja. Wannan hadithi in ka kalle shi za ka cewa yana cikin hadisan da suka fi kankanta wajen lafazi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita komai ba banda cewa la taghdab la taghdab la taghdab la taghdab. Za mu zo mu magana akan wannan wato menene shi kansa fushi da kuma abubuwan da suke da alaka da shi. Dai sai qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam, ausini, imin wasiyya. Me ake nufi da wasiyya? Wasiyya ita ce ad-dalalatu ala al-khair, da shiryar da mutum zuwa ga wani alheri. Kamar mutum, kamar wannan tambaya da mutumin yayi, ya ce ne dullani ala khairin fima yanfa'uni, da shiryar da ni ga wani alheri da zai min amfani. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan. Mafi yawa wasiyya akan ambace ta lokacin rasuwa, a ce mutum in ba shi da lafiya ya zo zai mutu, a ce yayi wasiyya. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da ya je gaida shi ba shi da lafiya, sai yake cewa me yayi wasiyya da shi, sai yake cewa yayi wasiyya da rabin dukiyarsa. Sai yace a'a, rabin dukiya yayi yawa. Har sai yace to thuluthi fa, sai yace to thuluthi, amma dai shi ma thuluthin da yawa, amma dai bai hana shi ba. Shi yasa aka kafa dalili da wannan akan cewa wasiyyar da mutum zai bayar kafin ya mutu akan dukiyarsa, cewa a baiwa wani, to kada ta fita daga thuluthi, ma'ana kar ta wuce thuluthi. In ta wuce thuluthi, to sai idan wato magada sun yarda, sai an nemi izinin su sun yarda. In suka yarda shikenan, ko da ta wuce wato thuluthi. A takaice dai abin da ake nufi da wasiyya shine ad-dalalatu ala al-khair, ka shiryar da mutum zuwa ga wani alheri. Ba lallai ya zama lokacin mutuwa ba, wa'azi, nasiha, shawara, duk ana iya sa su cikin wato wa'azi bi hadha al-ma'na al-am. Yawwa, Allah ya sa mu dace. Faɗinsa da yace la taghdab, kada kai fushi, shi ma malamai a nan sun ba shi fassara guda biyu, sun ce yana da martaba biyu. Ba wai ana nufin fassara biyu kowace matsayinta daban ba, a'a, sun ce wannan abu yana da mataki guda biyu. Na farko suka ce akwai shiryar da shi mutumin da ya ɗabi'antu da duk wasu ɗabi'u da suke kishiyar fushi ne, kamar haƙuri da natsuwa da yin abu sannu-sannu da rashin gaggawa da kuma musamaha. A larabcin an ce musamaha shine ya zama cewa mutum yana rangwame, yana yafa abin da aka yi masa, kar ya ce duk lokacin da aka yi masa wani abu sai ya rama. to idan ya kokari ya dabi'antu da irin wannan dabi'ar ta musamaha da saukin hali da yafe wa mutane to wannan abun ɗaya daga cikin abubuwa ne da za su kore masa fushi kamar da zamu zo musu kuma sannan kada ya zama cewa duk wani abu da zai kai shi zuwa ga fushi ya aikata shi ma'ana ya kokari ya guji duk abin da zai kai shi zuwa ga aikata fushi in ya san in ya faɗi wata kalma ko kuma aka gaya masa ita ko ya aikata wani abu ko aka aikata masa zai yi fushi to ya guji wannan abu tun farko wannan wasiyar kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi yace la tadba ba ana nufin idan fushin ya zo an bata maka rai dole ka kasa yin fushin ba wannan zai zo mana a ma'ana ta biyu shi ma idan da kokarin idan da halin da zaka yi wannan to shi ma ana nufin sa amma nan ana zancen kai kokari ka dauki dabi'ar nisantar hanyar da za ta kai ka zuwa ga fushi to idan kai haka ka dauki wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta la tadba kada kai fushi to wani zai ce to idan aka bata min rai yadda ba zan iya hakuri ba fa to sai malam suka ce sai ka zo kan wannan martaba ta biyu ita ce ka daure ka kame fushin naka kada ka bar shi ya saitara a kanka me ma'ana saitara kada ya zama cewa ya rinjaye ka ya yi tasiri a kan abin da za ka faɗi ko a kan abin da za ka aikata ma'ana ka daure ka kame shi ka cije kar ka aikata wani abu a kansa a kan wancan na farko kafin mu komo kan wannan kazmul ghaib da suka ambata suna cewa shi ne dalilin da ya sa malamai ko magabata suke son wata ɗabi'a da ake ce mata at-taghaful taghafuli shi ne in aka yi maka abu sai kai kamar ma baka gani ba ba wai a irin surar da za a ɗauke ka wawa ba kun san mutane suna da irin wani lokacin idan mutum aka yi masa abu sai ya kau da kai aka ƙara ya kau da kai sai a ce kai wannan wawa ne ba ma ya fahimtar abu to ba haka ake so kai ba amma idan akwai yadda mutumin zai fahimci ka ɓata masa ran amma kuma baka damu da abun ba wannan alama ce ta cewa ka danne fushinka baka yi amfani da wato bai sa ka aikata wani abu ba to mutum ya daure ya zama ya iya irin wannan domin ayoyi da dama sun zo a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana yaban masu wato kame fushin su wal kadhimina lil ghaiba wal afina 'anil nas masu kame fushi yana siffanta mu'minai sai ce masu kame fushin su kuma sannan masu afuwa akan mutane in an musu sai su afuwa har kuma a wata aya da nasa wa idza ma ghadibu hum yaghfirun kuma idan suka fushi su masu gafartawa ne a cikin nan idan mutum koda ta kama yayi fushin to mutum ya gafarta wasu kuma sai suka ce a'a nan ana nufin mutum yayi kokari ma kada fushin ya zo duk yadda za a yi ka danne fushin ka kame shi domin mun san akwai bambanci tsakanin bacin rai idan an maka abu da kuma yin fushi haka ne ko ba haka ba za a yi maka abu a garin ka ya baci amma nan ba sunan sa fushi nan muka zo kan ta'arifin ko definition din me ake nufi da shi shi fushi abinda ake nufi da shi kamar yadda Jurjani da kuma Ghazali suka fassara kamar Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin dan wannan harkar yana da hannu a cikin ta sosai wajen bayani akan irin waɗannan abubuwa yana cewa abinda ake nufi da fushi shine ghalayanu damil qalbi li iradati al-intiqam wato tafarfasar jinin cikin zuciyar mutum saboda nufin ramuko ga abin da aka yi masa kun ga shi ba bacin rai bace ko akwai bambanci tsakaninsa da bacin rai yawa an maka abu ranka ya baci to amma ba lalle ya zama cewa kai fushi ba shi fushin har ruzuko wanda zaka yi akan bari ka dau mataki ko da magana ko da aiki to shi ake ce ma fushi wannan tafarfasar da zuciyar mutum take yi sakamakon bata masa rai da aka yi har ta zaburar da shi ya ce bari ya rama to wannan shi ake ce ma fushi ina fata mun gane wannan yau to shi wannan fushi din yana daga cikin akhlaq masu kyau wato halaye na alheri ga dan adam a ce ya iya mannewa ya kame shi. Wata rana Umar ibn Abdul Aziz yayi wani fushi mai ƙarfi ransa ya bashi, sai ɗansa Abdul Malik ya ce da shi, haba baba, kai ma kana irin wannan fushin ashe, ga ka da halaye mai kyau da sauransu. Ku duba ɗabi'a irin yadda Larabawa ko da suna da mulki yadda suke da alaƙa da 'ya'yansu, ba irin al'adarmu ba ce ta Bahaushe. Za ka ga cewa Bahaushe ɗansa bai zo kusa da shi ba, ma ballanta na wata ranye masa da su, ko ba haka ba? Tana zuwa da su ta shiga mamutan, saboda wannan kuma sai ya haifar da yara sai suka tashi suna tsoron iyayensu, har ya zama cewa mutum ya zama wata alaka da kauna da soyayya haka ba a samunta tsakaninmu da iyaye. Mafi yawa sai ga cewa tsoronsu muke ba kaunarsu muke, tsakani da Allah wanda magana haka take ko ba? Allah, ina faɗar al'adar Bahaushe, sai ka samu mutum tsakaninsa da mahaifinsa kullum so yake a ce ya fita gidan ya bar shi saurayi musamman, so yake sauri, ya ji baba ya dawo to ya gama abin da yake, don Allah ya sauri ya tafi, saboda in dai yana nan to ba zai sake, sai ga kamar yana ta addu'a Allah ya sa ma ba zai dawo yanzu ba, ba wai yana fatan ya mutu ba, amma dai yanzu dai ya dawo ya same shi baya so. Kun ga wannan duk ɗabi'u ne da al'adar mu ta rashin jan 'ya'yanmu a jiki take haifa mana shi. Daga cikin abin da za ka gani a gun Larabawa shi ne, ina jin kamar na taɓa wannan mutum, za ka ga ba su da irin wannan ɗabi'a, suna jan 'ya'yansu a jiki. Za ka ga mafi yawan mutane ɗan 'ya'yayensu na kusa su ne abokansu. Ɗanka ba mai riƙe maka sirrinka irin ɗanka, kuma ka bincika haka, wanda bai ji haka kawai ka ji shi ya zauna yana tona asirin babansa, sai idan ba a yi masa irin wannan tarbiyyar, zai ce yau kaza da kaza ba, wasu baki sun zo an tattauna kaza da kaza da kaza a gunda. Sau da yawa 'ya'ya masu hankali ba sa yin wannan, shi yasa sai ga cewa iyaye sun amince da 'ya'yansu za su iya gaya musu kowace irin magana. Kai wani mutum saboda alaƙarsa da 'ya'yansa ta kai sai ya rika shawara da ɗansa akan uwarsa, akan ma'ana akan abin da ya shafi uwar yaran, me kake gani yanzu me ya kamata mu yi mata? Kaga ya janye shi, maimakon ya bashi. Mafi yawan mu a gidajenmu na Hausawa sai ga cewa iyaye mata su suka fi rinjaye wajen kwace 'ya'ya, ya zama su suke sauraron maganar su ba iyayensu maza ba, ko ba haka ba? To dalili shi ne zafinmu da kaushinmu wajen mu'amala, saboda ba ma jin 'ya'yan a jikinmu. Kuma sai ka ga misali har mutum yana ganin idan wato ya zauna da ɗansa, wai kamar abokansa za su ce ya ka bari ɗanka ya raina ka, duk waɗannan abubuwan al'ada shi ya kamata a ce an batta. To mu komo kan maganar, sai Abdul Malik ɗan Umar ibn Abdul Aziz sai ce da shi, haba baba, ya yi girma da yawa, sai ce haba Abdul Malik, kai in ba ka yin fushi ne? Sai ce ina yin fushi, amma kuma ni jaufi na, yace ciki na wannan da kirji na faɗin nasa ya kai matukar yadda zan iya jujjuya fushin a cikin ciki na ya zama cewa bai bayyana ba. Kun ga wannan wa'azi ne yau mahaifinsa, wanda yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum a ce ya dage kada ya bari shedan ya saitara a kansa har ya zama cewa fushinsa yana bayyana, mutane suna ganewa. Ka san duk wanda ya san fushinka to ya kama lagonka, kamar yadda Hausawa suke cewa ya san hanyar da zai bata maka rai, ya san hanyar da zai tsokane ka lokacin da baka san wasa, ma ya san abin da zai maka da irin waɗannan abubuwa. To idan ka daure kana kama fushi, wato za ka samu nasara a cikin rayuwarka kwarai da gaske. Kuma waɗanda suke so ko da zolaya ce su zolaye ka akan wani abu, to ba za su sami wato dama ba. Shi yasa a wani kauli din zan karanto mana, Umar ibn Abdul Aziz shi wanda ɗansa yake masa nasiha yake cewa, qad aflaha man usima min al-hawa wal-ghadab wat-tama'. Yace mutumin da aka tsare shi daga aukawa cikin tasirin abubuwa uku, to hakika ya samu babban rabo. Da al-hawa, ma'ana abin nan san zuciya da kuma fushi da kuma kwadayi yace waɗannan abubuwa guda uku in har ka tsira daga aukawa cikin tasirin su ya zama ka tsira baka da su to hakika ka samu babban rabo a wannan rayuwa ta duniya ma'ana baka bin san zuciya kuma baka saurin fushi kana kokari ka danne fushinka sannan kuma baka da kwadayi in Allah ya ce ma waɗannan yace ka samu babban rabo wato a wannan duniya ne a wani kaulin kuma zai mana amfani wannan da na faɗa yana cikin wato hiyatul awliya na Abu Nu'aym al-Asbahani ya rawaito shi daga Umar ibn Abdulaziz al-Hasan al-Basri shi kuma wani daga cikin tabi'ai yana cewa arba'un man kunna fihi asamahu Allahu min ash-shaytan abubuwa guda hudu duk mutumin da suke tare da shi to Allah zai wato tsare shi daga shaytan wa arramahu ala an-nar kuma sannan ya haramta shi akan wuta ma'ana ba zai shiga wuta ba man malaka nafsuhu inda ar-raghbati war-rahbati wash-shahwati wal-ghadab yace waɗannan abubuwa guda hudu duk mutumin da ya mallake su ko ya shiga ya siffantu da su to Allah madaukaki man kunna fihi asamahu Allah min ash-shaytan abubuwa guda hudu duk mutumin da suke tare da shi to Allah zai wato tsare shi daga shaytan wa harramahu ala an-nar kuma sannan ya haramta shi akan wuta ma'ana ba zai shiga wuta ba man malaka nafsuhu inda ar-raghbati war-rahbati wash-shahwati wal-ghadab yace waɗannan abubuwa guda hudu duk mutumin da ya mallake su ko ya shiga ya siffantu da su to Allah madaukaki zai tsare shi daga shaytan kuma sannan zai haramta wuta ta ci jikinsa shine ya zama cewa ya mallaki zuciyarsa a lokacin abubuwa hudu mu saurare su ar-raghbatu da kwadayi war-rahba da kuma tsoro sannan na uku yace wash-shahwa da sha'awa wal ghadab da kuma bakin ciki ko fushi in har mutum ya tsira daga waɗannan abubuwa ya iya mallakar kansa a kansu ba su rinjaye shi ba to hakika Allah zai tsare shi daga shaytan kuma ba zai shiga wuta ba wani zai ce wannan maganar yaya take haka ka kalli nususin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ga cewa wannan maganar akan hanya take idan mutum ya tsare kansa ya mallaki zuciyarsa daga sha'awa me yake faruwa an ce ragba musamman mu faro daga ragba tukuna ragba shine kwadayi idan mutum kana kwadayin imma abun hannun mutane ko kuma duk abin da yake tamilu ilaihi nafsuka wanda ranka yake karkata zuwa gare shi kuma sannan kana kokarin ka samu wannan abun bi kulli tariqa ta kowace hanya duk abin da ya samu wannan matsayin a zuciyarka to kana kwadayin sa to in Allah ya zama ya sa maka mallakar zuciyarka lokacin da kaga wani abu kana kwadayin sa zaka yi nasara ko ba zaka yi nasara ba kaga kenan ashe duk abin da ba naka ba ba zaka taba shi ba sannan kuma ba zaka zalunci wani ba kuma sannan ba zaka yi kwadayi akan abin hannun mutane ba kaga zaka samu me babu zalunci tare da kai sannan kuma babu wulakanci domin wulakanci yana zuwa ne dama idan kai kwadayin abun hannun mutane to daga lokacin da ka tsabtace zuciyarka baka kwadayin abun hannun mutum mun san dabi'ar dan adam ina mun taba bincen nan a lokacin da muke magana akan addu'a da falalar addu'a da buka da kuma yadda Allah madaukaki yake son bawan Allah ya rika roƙonsa dabi'ar dan adam ta bambanta da sifofin Allah subhanahu wataala dan adam baya son a so abun hannunsa ko da yana bayarwa yana so ne ka saurara shi ya sa kansa ya fito da shi ya bayar amma idan har ka zo ka roke shi to za ka cewa kimar ka tana rubuwa gunsa haka ne ko ba haka ba wannan baya cikin darasin da sai an gaya maka yau da kullun darasi sai ta isa ta koya maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake faɗi na al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla haka yace ko hannun da yake sama yafi hannun da yake ƙasa duba hikima irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli yadda ake bayarwa mutum abu da'iman wanda yake bayarwa a uslubi a dabi'ar dan adam ne shine yake yin haka ko ba haka bane kai kuma da zaka karba haka zaka yi azuba maka wanda wannan shi kadai ya isa nuna maka cewa hakikatan wato wannan akwai wata babbar hikima a cikin wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in har kana roko to da'iman hannunka a ƙasa yake to idan hannun yayi ƙasa fuska za ta bishi haka jiki zai bishi shikenan sai ga cewa mutum ya rasa mutunci dan haka mutum ya fahimci wannan darasin sosai ya kiyaye wato bin zuciyarsa akan kwadayi musamman akan abin da ke hannun mutane abu na biyu ar-rahba idan ka mallaki zuciyarka a lokacin tsoro lokacin da kara zana hankalinka ya tashi ma'ana in ka sami kamar ka fada ko fushi ko kuma dai tsoro kai kokari ka mallaki zuciyarka yadda zaka iya tunani idan tsoro yayi yawa ana rasa tunani kuma ana kasa fita daga matsala ko ba haka bane idan misali aka ce kana wani daki sai ga wata dabba mai kashe mutum ta shigo ko kuma a ce ana zaune a masallaci sai kawai wani ya ihu ya ce wuta ce ta yi abin da ta yi ko bomb ne blasting ko makamancin wani abu Allah kiyaye nan da nan za a ga an razana duk mutumin da ya nutsu ya zo na buɗe ya kalli mutane so yake ga me ya faru shi da kansa yake so to za a ga ya fi kowa nutsuwa ya fi kuma kowa sanin yadda zai tsira kuma ya fi kowa rashin shiga cikin ya ji ciwo haka ne ko ba haka ba ashe idan kana cikin tsoro kai kokari ka mallaki zuciyarka kada ya zama cewa ka firgita ka kasa tunani yadda hatta tsinan ya gagara abu na uku sha'awa lokacin da sha'awa ta taso maka musamman mun san wannan abu sha'awar biyan bukata musamman irin ta farji da kuma sha'awar abin dukiya da sata ka sa hannu ka dauka yana cikin musibu manya abin da ya shafi zina dama kowa ya san irin shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa daga cikin gashi ta mika kanta zuwa gare shi ya zo yayi abin da ya so da ita na barna na fajir sai ya zo zai aikata sai tuno Allah ya ji tsoro sai ya ce ya Allah na fasa ya ce to duk wanda yayi wannan ya samu zuciyar da zai iya wannan juriyar to lalle zai shiga karkashin inuwa a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wataala saboda wannan abun ba karami bane ku duba cikin mutanen nan uku da suka roki Allah ya fidda su daga kogon nan ai wani da wannan yayi saboda wannan babban aiki ne duk mutumin da zai iya mallakar kansa a lokacin da za a ce ba wai ana zancen kofa ce ba a rufe ba duk wata hanya damar ta samu ba mai gani kawai ba mai ganin ku banda Allah subhanahu wataala to in ba mai tsoron Allah ba sai mutum ya auka irin wannan duba annabin Allah Yusuf alaihi salatu wassalam Allah madauki me yace wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih dinda maganganun malamai da yawa akan wannan fasarar wajen riwayoyi sun kai 40 da tabari ya kawo akan me ake nufi da wannan maganar shin yayi hammi ko me yi ba malamai da dama saboda girman annabta su ce a'a bai yi komai ba zuciyarsa ma bata karkata zuwa ga abun ba wasu ruwayoyin daga wasu daga cikin tabi'ai suna nuna abu ya darsu a zuciyarsa amma Allah madaukaki ya kawar da shi saboda shi zababbe ne a cikin zababbun Allah subhanahu wataala abin da nake so in kai gare shi shine girman wannan abun da wato hatsarinsa mutum ya auka cikinsa to hakika ya cancanci idan har ya fasa bai aikata ba wato ya zama cewa ya zama cikin manyan mutane wato da da'a wato ambace su Allah subhanahu wataala ya kare tsare mu al'amari na karshe shine mutumin da ya mallaki kansa lokacin fushi shi ma wannan babban abu ne kamar yadda muka ji daga ayoyi Allah subhanahu wataala ya gaya mana ya yabawa waɗanda suke wato tsare fushin su idan mutum ya tsare fushi ya kame shi yana hana shi abubuwa miyagu mafi yawan musibun da ake samu wato a rayuwar dan adam zamu ga da yawa suna zuwa ne ta hanyar wato tsananin fushi da kasa kare su ga wasu nan kamar da na ambata anan misali za ga mummunar magana mafi yawa ana samun ta ne sakamakon fushi da alaƙoƙi miyagu tsakanin mutum da matarsa
alaka mummuna
a ce alaka ta yi muni tsakanin mutum da matarsa ko tsakanin mutum da ƴaƴansa za ka fushi yana haifar da wannan lokacin da matarka za ta yi maka wani abu wanda wani abu ne mai sauki matan mu su bata mana rai to cikarka namiji shine dama ka kame fushin ka danne shine alamar hankalinka yafi nata idan ka daure ka cije wannan fushi to za ka yi maganin abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da za ka yi maganin su za ka yi maganin wani babban mummunan bakin ciki ya auka maka shine a ce ka saki matan ko ba haka bane in dai har kai kokari ka danna fushin nan shi yasa daga cikin shawarar da aka ba mutum idan tsakaninsa da iyalinsa ne fushi ya auku ya fushi ransa ya baci to ya kokari ya fita daga gidan ya kama hanya fita ya tafi can wani wuri ba kowa ko shi kadai ko cikin abokai ko ya shiga labirarin sai kulle kofa ya ta karatu ko da ya dai fita daga harkar ya zama cewa bai samu damar da zai furta wata magana a lokacin da wannan fushin ya zo ba in ba haka ba za a yi wani abu mara kyau yawwa daga cikin waɗannan abubuwa har yanzu da mutum zai iya wato tsare su kamar da na ambata wato hatsari irin na saki banda wannan akwai qat'u silatir rahim yanke wato alaka ta sa da zumunci yanke zumunci zaka ga idan wani abu ya faru tsakaninka da yayanka ko kaninka ko baffanka idan baka danne wannan fushin ba sai kaga cewa ka faɗi wata magana da dangin gaba ɗaya an saba kenan a shekara wajen 50 da za su biyo baya haka ne ko ba haka ba wani wata kalma kawai zaka gaya masa sai ce to ni ko insha Allah ni da gidanka har abada sai ya tashi yana tarbiyantar da ƴaƴansa akan cewa ba ku ba gidan wani ƙalina ne sai muka sha nono amma ba ku ba kaga wannan ba an yanke zumunci ba me ya jawo kasa danna fushi so irin waɗannan abubuwa duk suna cikin abin da ya kamata mutum ya kula da su wato wajen maganar fushi da kuma mujaratul kalam gudanuwar magana tsakaninka da wani in baka danna fushi ba wannan abu shi ma yakan sawa wato ya zama cewa ka faɗi wata magana da za ta gudanar da rashin magana tsakaninka da wani a ce yau babu magana akwai dai mafasid da dama da malami suka ambata idan mutum bai kama fushinsa ba irin waɗannan abubuwa suna faruwa to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai la tadbab dan ya sake tambaya sai ya ce masa la tadbab dan ya sake tambaya sai ya ce masa la tadbab karka fushi malamai suka ce wannan yana nuna mana cewa maimaita nasiha domin ta shiga cikin zuciya a karbe ta yadda ya kamata tana da amfani idan ka faɗa sau ɗaya za a karba amma maimaita wannan yana sawa mutum ya yarda ashe babu abin da ya kaita da an faɗe ta ita kadai sai ka tafi za ka iya cewa akwai wani abun tare da wannan abun da aka gaya maka duk mai amfani ne amma idan ka sake dawowa ka tambaya aka sake nanata ma ita sai ka sake dawowa ka tambaya aka sake nanata maka wannan to za ka fahimci cewa babu wani alheri fa banda wannan da abin da aka gaya maka haka ne ko ba haka ba yawa don haka idan kana so mutum ya fahimci abu ya yarda da shi nanata masa yana da kyau shi yasa zamu ga a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa yakan nanata su sau uku za ku ji an ce fa dhakara zalika thalatha marrat a cikin hadisi annabi yana da yawa wannan saboda hikimar tikrari a maimaita abu kuma duk abin da kake yawan maimaita shi ko ƙarya ne sai kaga cewa a hankali mutane suna nema su yarda da shi ina jin mun taba wannan zancen anan ko wani lokaci har akan misali akan harkar jarida da gidajen radio da television a ta maimaita maka abu daya kowa ya san ƙarya ne amma yawan maimaita wannan sai ya sa mutane su fara kokonto abun ko da gaske ne ko ba da gaske ba ilajul ghadab menene maganin fushi da za a tambaye ka in kai fushi me ya kamata kai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai annabi ya karantar da mu in mun yi fushi mu aikata dan mu fita daga aukawa cikin wato abubuwa marasa kyau na ambato mana wasu abubuwa kamar guda shida ba su kenan ba amma saboda akwai hadisai akan su uru wasu da yawa kun san su daga ciki sannan kuma zai mana amfani mu san su dan mu dabi'antu da irin waɗannan abubuwa
saboda maganin aukawa cikin wato fushi din daga cikin abin da yazo na maganin fushi shine alwudu yin alwala idan ranka ya baci kai fushi to kai kokari ka je kai alwala saboda kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi fushi daga shedan yake shedan kuma an alishe shi ne daga wuta don haka idan kai alwala wannan ruwan alwalar shike dama ruwa shike kashe alwala shike kashe wuta don haka kai alwala wannan ruwan na alwala zai tafi da bakin cikin dake tare da kai a cikin zuciya wannan da yake da ko kana da alwala sai ka sake yawa ita wannan ta fushi ce ma'ana ba ta yin sallah ba ce ta tafi da fushi ne domin tunda abin kunga an hada shi kamar da malami suke fada cewa hadithin nasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan maqulul ma'ana ma'ana mu'allal ma'ana suna cewa mu'allal ne menene mu'allal hukunci ne aka hada shi da illarsa duk hukunci in yazo a qur'ani ko a hadisi kuma aka hada shi da illa to illan nan taqtadi al-hukma wujudan wa adaman ana samun hukuncin in akwai illar in ko babu illar hukuncin babu don haka ashe kenan tunda aka ce wannan alwala za a yi ta ne domin ta tafi da fushi to ashe tunda akwai fushin to sai ai alwalar ko da dama akwai wata alwala yau ba za ka ce wai bazan maimaita ba abu nabiyu an yaq'uda idza kana jalisan idan mutum a tsaye yake to ya zauna shi ma wannan ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fushi yayi fushi nan ya baci mutum ya dugo zuma hankalinsa ya tashi to ya kokari daga tsaye sai ya zauna kuma ko kai ko ga da wannan za a gani daga lokacin da aka ce kuna hargowa tsakaninka da wani ana rike ka kana miƙe a tsaye to daga an jawo ka sai aka maida kai gefe sai aka zaunar da kai sai kuma kaga ka fara haki ko ba ga bane mutum in ya fara haki to alamar hankali zai fara dawowa yana son ya numfashi yawa shikenan kuma sai ga a hankali sai mutum ya nutsu don haka mutum ya zauna shi ma wannan ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-ghadabu jamratun fi qalbi al-insani tatawaqqadu yace ita shi fushi wani garuwa shine a zuciyar mutum yana cin wuta don haka sai har yake cewa idan ka kalli idan mutum lokacin da ya fushi zaka ga idan sa yayi ja ya zazzaro kamar idanin zai fito yace don haka idan sai yace fa idza ahassa min zalika ahad fa idza ahassa shay'an min zalika ahad minkum falyajlis idan dayan ku ya samu daya daga cikin wannan ya ji shi a jikinsa irin wannan fushin ya hauro masa to falyajlis a wata riwaya kenan ya zauna a wata riwaya kuma faliyat tasq bil ardi ya rungumi kasa ma'ana ya kama kasa ma'ana ya kama kasa ya zauna lokacin da yake tsaye to ya zauna kada ya bari hukunci kuma a lokacin da yake wadancan abubuwa din abu na uku shine kazmul ghaiz wa ibdaluhu bil kalam al hasan mutum ya kame fushin ya daure ya cije kada fushin nan ya tasiri akan sa har ya haifar da fadin wata magana kuma sannan yayi kokari ya fadi wata magana ta alheri yayi wani waye wata magana mai kyau in yayi wata magana mai kyau wannan yana taimaka masa wato wannan fushi ya tafi abu na hudu at-ta'awuzu billahi minash shaitani rajim mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wannan shi ma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wasu mutane suna fada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana kallon su ne suna zagi wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan hankali ya tashi shine sai a gaya ma wannan da ya fushi din har jiji wato jijiyan jijiyoyin wuyansa gaba ɗaya sun fito sun zazzaro hankalinsa ya tashi idan nan ya dara dara yace aje a gaya masa yace a'udhu billahi minash shaitani rajim shikenan yana fada hankalinsa ya kwanta don haka ashe idan mutum yana so hankalinsa ya kwanta lokacin da ya fushi to fito yayi wannan ta'awudhi min ash-shaytanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala zai tafi da fushi daga wato indijinsa na shida shine as-sukut mutum ya shiru lokacin da ya hauro idan ransa ya baci fushin ya har zuko da shi to ya kokari kada ya magana wannan ma hanya ce da za ta taimake shi wato ya kame fushinsa wannan kadan ne daga cikin hanyoyin da malamai suka ambata ba wai su kenan ba akwai hanyoyi da dama ba kuma ana nufin cewa wanda ba fada a cikin nan baya cikin hanyoyin da zaka yi maganin fushi ba akwai hanyoyi da dama da hikima daga malamai da kuma abinda ma ba hadisai ne suka zo da su ba idan mutum ya same su ya karanta daga maganganun malamai ko kuma daga wato khibra irin ta rayuwa ta yau da kullum sanin yadda ake mu'amala da mutane wani za ka ga ba karatu ne da shi ba amma zai baka shawara akan irin waɗannan abubuwan za ka ga cewa zai maka amfani yawa kuma waɗannan abubuwan baka cewa ka yadda su mudin dai ba sabawa Allah suka yi ba in aka baka irin wannan shawara akan kan in ka samu abu kaza to ka bar shi in lokacin da kai fishi duk waɗannan abubuwan ba sa cikin abin da suka sabawa umarnin Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah madaukaki ya tsare mu daga aukawa cikin duk abin da yake wato sakamakon sa wato daga fishi ne daga cikin abin da zamu fa'idanta da shi a wannan hadisi har yanzu wajibi ne ga mutum ya zama cewa fushinsa yana yin sa ne fillahi wa fi dinillahi wa fi haqqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dan Allah yake fushinsa ko idan an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an taba Allah ko an taba qur'ani ko dai an taba addini ya zama anan ne hankalin mutum zai tashi ya kokari kada ya bari wato akan abin da ya shafi alakarsa da mutum dan uwansa ya zama fushi yayi masa saitara har ya rinjaye shi har ya zama zai aukar da abin da ba daidai bane ya yi kokari ya yi irin hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba ganin bacin ransa akan abin da yake haƙƙin sa ne nasa shi kadai ba duk inda ka ga ransa ya bace an ruwaito hadisi an ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce hankalin sa ya tashi har jijiyoyin wuyansa sun fito ko idan sa yayi ja to za ka ga haƙƙin Allah aka taba amma babu inda zaka ji an ce gashi saboda an taba wani haƙƙin sa na rayuwa ba na addini ba ku bambance wannan akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda in aka taba shi addini aka taba yawa abinda ya shafi risalar sa manzancin sa in aka taba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya hakuri akan wannan shi ma yana yin fushi amma abinda ya shafi mutunci ba mutunci kuma wato wani abu dai wanda yake na rayuwar duniya ba na addini ba to annabi sallallahu alaihi wasallama baya fushi akan sa misali ai masa kuskure wajen yi masa wani aiki shi yasa wannan shaidar abun wa zamu same ta ne abun Anas ibn Malik wanda ya hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 yake cewa a shekara 10 nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwa guda uku ne ya faɗa na mamaki ne mamakin su da wahala ka sami irin su a gurin wani wanda yake da ba zan ce bawa ba ko yaransa da yake masa aiki ko kuma barin gidansa ya dai da muka saba faɗa ne yace wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ce masa uffin ba uffin a larabce kalma ce da balarabe yake faɗin an masa wato wata magana ko wani abu an bata masa rai kamar yadda mu za mu ce tir ko da yanzu ba ana faɗin ni wannan to ba dai ko wasu wata hausar yanzu ma ta buye ba irin ta ake ba mafi yawan ambiyin ta turanci yawa ba kash ba ai kash akwai ajizu a ciki ko ba haka ba akwai karaya in ka ce kash ka sanin wani abu ne yawa amma ka ce wa mutum tir yawa tir da irin wannan hali na ka Allah wadai da wannan abu da kai mani to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara 10 nan bai taba gaya mun wannan kalmar kuma abu ne mai sauki kaji abun balarabe uff uff ba dama ba uffin ake ce haddata nuni ba za ka ce uff ba gaske cewa ma'ana tir da wannan abu da ka aikata sai ce bai taba jin wannan lafazi daga bacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Shekara nawa? Shekara 10. Shekara 10 kuma ba wai wani ba wai abin da ya raba su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba kora bace. Ko in cewa da Allah ya hakuri ka koma gidanku ka gama mun hidima. Rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta raba Anas ibn Malik da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ashe kenan yayi alaka da shi alaka ne kyau. Abu na biyu yace bai taba cewa akan wani abu da na aikata yace mun me yasa kai kaza ba. Lima fa'alta kaza dan nayi kaza. Wata ran in aikata wani abu sai zo yace mun me yasa kai yace bai taba ce mun wannan ba. Ko kuma wannan shine na biyu ko? Na uku wani abu da ban aikata ba yazo yace ma lima lam taf'al kaza. Me yasa baka kaza ba shi ma bai taba ce ba. Saboda me? Haƙƙinsa ne sallallahu alaihi wasallam na rayuwa. Ko misali sai bai gyara masa gado ba, bai kawo masa ruwan alwala da wuri ba. Kun ga waɗannan abubuwa ai ba su shafi mutuncin annabi ko kuma taba annabcinsa ba. Ko ba haka ba? Abu ne na rayuwar yau da kullum. To idan Anas ya yi irin wannan kuma ba wai an ce Anas ya yi din bane. Yawwa. Bai hakaito cewa wai yayi ba, amma ko da yayi wani abu wanda yake kusa da irin wannan yake, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi masa ko uf ko kuma yace me yasa kai ba ko kuma me yasa ba kai ba. Kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halinsa da ban yake sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kullum mu yi kokari mu koyi da shi. Wallahi da a ce duk mutane musulmi za su dauri su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan irin ɗabi'un. Zaka iya cewa za mu iya zama lafiya babu tashin hankali. Haka ne ko ba haka ba? Ka kalli duk irin wannan ɗabi'u ake cewa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai tsakaninka ma da wanda ba musulmi ba, a tsakaninka da dan uwanka musulmi babu wani tashin hankali. Saboda me? Na farko kaga zaka samu kyakkyawan zato. Idan mutum ko da ya yi maka kuskuren sai ka in kai masa kyakkyawan zato to ba za ka kama shi da laifi ba. Sai ka ce a ba komai la'alla bai sani bane. Ba kuma sai ka faɗa ba. Shi yasa har suka ruwaito cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba a taba ganin karahasa ga wani abu ba, wato ya zo ya same ka kai ya gaya maka wani abu cewa shi fa baya son abu kaza, na daga cikin wasu ɗabi'u ne yau da kullum. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wannan ba. Yazo shi me yasa kake mun haka zani ne ba na san irin kaza. Shi wanda ya yi masa abun shi ne yake fahimta a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ransa ya ɓaci. Amma ba zai taɓa wani magana. Saboda me? Hali mai kyau irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma wani zai iya cewa a to ana nufin kenan mutum ya zauna dolo kowa ya ta tanka shi? Ba haka ake nufi. Ai, kowa ya san dolo kuma kowa ya san wanda ba dolo ba. Wani daga idan kawai ka kalli cewa ba wai dolanta ce ta sa ya shuge kyale ka ba. Amma ya nuna maka bashin ransa, amma dai mataki ne ba zai ɗauka ba. To irin wannan shine ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba zai dauki matakin har ya zo ma ya ce me yasa kai kaza ko me yasa kai kaza, har ma wato shafukan rayuwar ku da tarihin ku na alaka ya canza. Kun san irin al'adar mu ta Bahaushe. Idan kai mun aburan da na gaya maka kuma nema nasiha, to daga lokacin aka tono kuma wasu abubuwa. Ko ba haka bane? Maimakon a ce an manta abin ya wuce, sai ya zama sabon recording ake a cikin abin nan, sai zama daga ranar kuma sai ta monitoring ɗinka akan wannan abin da ka tafi min magana akai. Wannan ba musamaha ba ce. Yana da kyau mutum ya tarbiyyantu akan musamaha. Musamaha shine yafiya da rangwame da wancan tagaful ɗin da nake cewa, wanda salaf sun yabe shi sosai. Ma'ana idan an ma abu ka kau da kai kamar baka gani ba, wannan karama ce da girma. Za ga mutumin da yake babba ne shi yana da irin wannan abu. Ba komai za ka yi wa babba kaga ma ya maida hankali ba. Yana kallonka kana yi, ka yi ɗaya ilimin an zo an bashi labari, ka yi biyu an bashi labari, amma ba zai tsaya mai da hankali sai ya kula ka ba. Saboda sauka ce gare shi shi ya tsaya yana mai da hankali akan irin waɗannan ƙananan abubuwa. Don haka ga wato ba wai sai mai mulki ba, wanda ma ba mai mulki ba ne, a ɗabi'ar yau da kullum idan kana shanye fushi sai ga cewa ka fi girma a idon mutane. Ko ba haka ba? Amma daga lokacin da aka san cewa nan da nan za a iya harzuka ka a sami wani abu, to sai ga cewa abubuwa sun wato zama ba haka ba. Wannan dai ina faɗa ne gurgudan fahimta ta da rayuwa, kila kowa da irin abin da yake fahimta na rayuwa, kuma ya zama akwai ƙari akan haka ko ya zama na fahimce shi ba daidai ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu haɗu akan abin da yake shine daidai. za mu ga cewa mafi yawa daga cikin fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na ambata yana kasancewa ne fillahi akan addinin Allah madaukaki domin yin fushi dangane da addinin Allah idan wani abu ya faru ko Allah ya azabtar da waɗanda suka cutar da addini sai ga mutane suna jin daɗi haka ne ko ba haka ba yanzu idan ka ga misali wanda yake azabtar da musulmi a duniya ya dame su ya gallada musu kullun kisan musulmi kullun tashin hankali a ƙasashen musulmi idan wani abu ya same shi sai ka ji kana jin daɗi ko ba haka bane yau ba dan komai ba saboda wannan shi samun wata damuwa akan abokin gabanka yashfi sudur kamar da Allah madauke faɗa cikin alqur'ani qatiluhum haka yace ku yake su da yake fadan yaki tsakanin musulmi da kafirai sai ce qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum Allah madaukaki zai azabtar da su a hannun yau wa yukhzihim sannan kuma zai kaskantar da su wa yansurkum alaihim sannan ya taimake ku akan su sai kuma yace me wa yuzhib ghayza qulubikum wa yashfi sudura qaumil mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim na wayashfi mene wayashfi ghayza qulubihim ya ayati gine yau wayuzhib ghayza qulubihim yawa kaga zai zama cewa Allah madaukaki mulmin mai mace ayat qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wayukhzihim wayansurukum alaihim sannan me ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم هكا آياتك معنى الله مدوككي سبحانه وتعالى إذن كوكا ياكي كافري زي زما شيوا زي تيمكيكو زي كسك أنتاسو سنن يتيمكيكو سنن يزما شيوا زي شافي مكو يوركد دامودة كيزوشير أبدنا كيسو مفتاكين الله مدوكينا وركد دامودة كيزوشير مؤمني إذن أكسي نصرا أكن كافري هكا نقوب أكبا lokacin ake yaki gashi sun muku wani abu tunda don Allah suka yi muku a lokacin da kuka ci nasara sai kuga cewa hankalinku ya kwanta damu da take zuciyarku ta tafi koda an ji muku ciwo ba koda an kwashe muku dukiya to daga ƙarshe in kuka yi nasara sai kuga cewa tafiyar dukiyar nan da tafiyar rayuwar nan da jin ciwon nan duk ba komai bane sai Allah madaukaki ya warkar da wato abin da ke cikin zukatarku wannan yana faruwa ne idan don addini aka yi amma wanda ya zama cewa a rayuwar sa kullun baya hakuri yana intikami ne idan an masa wani abu to zaka ga cewa bakin cikin sa ba mai tafiya bane yawa dan ka dan zai tafi lokaci wani lokaci sannan kuma zai iya dawowa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin wato duk abin da zai sa fushi kuma ya sa mu fita daga hayyacin mu ya sa mu aikata wani abu mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu wannan shine karshen wato wannan hadisi din in akwai lokaci mu karanta hadisi na gaba ko kuma mu karanta tambayoyi tayi to bale tambaya wai ana karɓar tubar wanda ya aikata irin waɗannan manyan laifukan ko na taɓa karanta wannan ya ce irin waɗannan laifukan ya jeranto wasu laifuka ne ya ce ana karɓar tubar su to ko da ban karanta waɗannan laifukan ba Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar ko wato tuba daga kowane irin zunubi duk abin da mutum ya aikata kowane iri ne Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta masa in dai mutum ya tuba daga wannan wato zunubi shine ya faɗi su zina liwati neman dabba da sihiri ko wasu ma ba daɗin a ambace su amma dai abinda ake faɗa shine komai girman laifi Allah madaukaki yana gafarta idan mutum ya tuba kuma sannan bai sake komawa ba yau idan mutum ya tuba na hakika kuma kada ya sake komawa ba ina cewa wai idan ya sake koma kuma ba za a karba bane amma muddin dai mutuwa ba ta zo mutum lokacin gargara ko kuma a ce rana ta fito daga yamma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ana karɓar tuban mutum ai abinda ba a karɓar tubansa shine mutum ya mutu a shirka mutum ya mutu akan shirka yawa shi ko zunubi ko wani iri ne ana karbar tubansa ko a nan duniya ko kuma Allah ya yafe wa mutum koda ya mutu bai tuba ba Allah na iya gafarta masa musamaha Allah ya gafarta masa ya yafe masa saboda imaninsa dan haka mutum ya nemi Allah madauki ya yi masa
to wannan maganganun yau duk irin waɗannan ne shi wannan kuma yace menene hukuncin wanda ya fitar da mani ba ta hanyar zina ba ko neman maza ko misali kyautar dabara daban al'asalin kowace irin hanya ce in dai ba ta larura ba ce a ce ruwan mutum ya fita daga jikinsa a ce da gangan shi ya jawo shi ba kuma ta hanyar saduwa da matarsa ko wani irin wannan ba abin da ya da mutane wato laraba suke cewa al'ada sirriya haka ake ce mata irin sunan da laraba suke faɗa a buwe masturbation ko yawa mutum ya yi irin wannan abu hakika laifi ne akwai maganganun wasu malamai a kai amma maganar da malamai suka rinjayar ita ce hakika wannan abu laifi ne kuma haramun ne saboda yana cikin abinda yake famanibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun kuma da Allah madauki ya fada yawa domin Allah madaukaki ya jero mana abubuwa da mata ne da kuma kuyangi ko su aka halatta wa mutum to yace famanibtagha wara'a zalika wanda duk ya nemi sabanin wannan wato kuma bayan wannan ya aikata irin waɗannan laifuka ba a wannan hanyar ba to waɗannan su ne azzalimai kun ga da zina tana ciki, ruwatsi na ciki da fidda maniyyi ta hanyar masturbation shi ma yana ciki.